haka mai wuya
lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama yake da kwanciyarsa madafin ikon kasar Ghana gabaki ɗaya suna hannunsa iya shin karansa babu babbaka muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wace demokaradiyya a Ghana babu shugaban kasar da ɗan takarar shugaban kasar da ya sha kayan irin kayan da isha to ka ji ka goma shekara 1997 zaren da aka yi na Rawlings da Kufuor daɗin farajen Kufuor in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 50-70% saboda shi wannan NPP suna wanga magana kullum wani bai taɓa correction su ba ba gaskiya ba
yau shirin saka mai wuya zai mai da hankali ne a kasar Ghana inda a ranar 7 ga watan Disamba na wannan shekarar wato 2020 za a gudanar da zabe tsakanin manyan jam'iyyun kasar da suka hada da jam'iyyar MPP mai gwamnati wacce take mulkin kasar da kuma jam'iyyar NDC wacce take babban yar adawa a kasar haka zalika su ma yan takara ne manyan yan takarar sun hada da shugaban kasa Nana Akufo-Addo wato mai ci a yanzu ke dan da kuma tsohon shugaba John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC abinda ke faruwa a wannan zabe shine wato ba taba samun zaben kasar Ghana wanda dan takarar gwamnati yana kan mulki sannan kuma abokin karawansa shi ma ya taba mulki ba taba samun haka ba sai wannan karo don haka zaben da za a yi wani karan batta ne tsakanin gagaruman dan takara guda biyu wanda su duka sun taba shugabancin kasa muna tare da Alhaji Ahmad Ayuba wanda yake shine wakili na jam'iyyar NPP mai mulki a Ghana sannan bayan haka muna tare da Alhaji Audu Arif wanda shi kuma shike wakiltar jam'iyyar NDC akan wannan shiri zamu ba malamai minti biyu kowa ya mana shi fadan farko akan me kuke gani an gane za su iya tsayawa a kai ko su duba su zabi jam'iyyan ku su iya su sake kafa mulki bari mu fara da jam'iyya mai mulki ta NPP Alhaji Ahmad Ayuba gare ka
na farko wannan zaben da za a yi na bana watan zabe ne wanda yake da muhimmancin gaske dalilin da yasa yake da muhimmancin gaske shine kaga tun lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama yake da kwanciyarsa madafan ikon kasar Ghana gabaki ɗaya suna hannunsa iya shin karansa babu babbaka muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta wace demokaradiyya a Ghana babu shugaban kasar da dan takarar shugaban kasar da ya sha kayi irin kayan da isha to dalilin da ya kawo haka ne kuwa al'ummar Ghana bayan shekara 8 karkashin gwamnatin NDC sun gano cewa ba su da kwarewa wato abinda ake nufi ba su da kwarewa da incompetence ba su san yadda ake tafiyar da harkar tattalin arziki ba yadda ake tabbatar da cewa kasa ta samu bunƙasa yadda za a yi talakawa sun samu sauƙin rayuwa dalibai sun tafi makaranta yadda ya kamata ma'aikatan gwamnati ana biyan su kan kari lokacin da ya kamata to wannan duka da kuma cin hanci da rashawa wanda ba a taɓa ganin su a ƙasar Ghana ba wayannan dalilan su ne isa al'ummar Ghana da su ƙara ta kujje ƙwara'a suka yi gurin da gwamnatin jama'a suka wasan da wannan gwamnatin to shekara uku na rami ɗan nan ga Allah da ikonsa isa shugaban ƙasa da na Adamu Akufo Addo ya zama shugaban ƙasar Ghana al'ummar Ghana da kansa sun ga canji sun ga canje-canje kala-kala mun kawo abubuwa na canza rayuwa da kuma inganta rayuwa wanda tun da Ghana ta samu yancin kanta a 1957 zuwa yau ba a taɓa yin irin haka ba.
To mun gode a Alhaji Ayuba.
An yi zama yadda ya kamata.
Yawa.
An samu shugabanci na gari.
To.
Ghana ta ɗauki a tabbatar gari yadda ya kamata.
Alhaji Ayuba mun samu abin da ka samu minti biyun da ya kamata a ce ka samu don haka yanzu shi ka bar fage ka ba Alhaji Audu Arif shi kuma ya kawo mana me yake ganin jam'iyya ko kuma al'umman Ghana za su iya tsayuwa a kai ko za su duba su sake zabo jam'iyyar NDC ta dawo a kan ƙargan mulki. Alhaji Arif bismillah.
Da farko Alhaji Ayuba ya yi wani magana wannan maganan nan ba gaskiya ba ne da ya ce tun da aka yi mulkin Ghana ba a taɓa samun shugaban da aka kada shi kamar biro wannan zabin da aka yi anti ko ba gaskiya ba ne to in ka ji ka goba shekara 1996 zabin da aka yi na rolling da kufo da tsarin kufo in ka duba percentage inflation da aka yi ya kusa 50% saboda shi wannan anti suna wanda magana kullum wani bai taba correction su ba ba gaskiya ba ne
wato kana zancen percentage kenan ba ainihin da kun vote ba
eh percentage wannan ba ba a taba yi ba aka san election ko wani lokaci da percentage ake aiki da
ake haka
ba aiki da yawan kurkuru to shi in ka voti yawan kurkuru ka ji ki kai ne sai da shi wannan kuka yi kuskure
to bismillah je da shi fina ka
yawa yake aiki ba aiki da yawan kurkuru kada ni an fi fito su samu dama su yi magana ba su da wani magana da suke yi illa da Muhammad ni ina ganin kaman yau kasar mu Ghana abinda muke nema shine abubuwa da dama da yake na gine-gine da ya kamata a yi talakawa su samu sauki shine kaman ginin wurin makaranta ginin wurin rasulun su hospital inda za a je a samu kiwon lafiya da sauransu irin wannan abubuwan nan shugaban Muhammad yake yi amma kan duba Afirka abin da ya dame mu ne a ce an sa kuɗi a jihun ba mu damu da a ce an yi gine-gine an gyara kasa ba don Muhammad ya dauki shirin ra'ayin Kwame Nkrumah ne Kwame Nkrumah nashi ne a gyara kasan kasan nan abubuwa ya zo in ya so jama'a su huta bai damu da a ce a sa kuɗi a jihun talakawa ba dan yake yi kaman in aka yi wannan abin nan talaka ka samu sauki ka iya kai abin da za ka yi ka samu wani abu ka sa a jihu don ku ɗauki misali in ba ka da wutar lantarki kana ɗinki da zamanin da za ka yi da kafa za ka ta takawa amma in aka kawo ka wutar lantarki kana iya ka use wannan lantarkin nan ka ɗauki ka yi aiki da shi ka iya ka samu kuɗi fiya ka ka taka kafa ka ɗauki ka yi ɗinki da shi abin da ke kan ra'ayin don Muhammad ke
nan
abin da ya sa
saboda lokacin ka kai
to lokacin abin da shi ya sa ba ku da Muhammad ya sa wa ido kina amma su MPP last ne a doki a yi a yi su kudi a ta kudi cikin aljihu su su ci in ya zo kuma su ba jama'a su ci saboda shi in ka duba yau abubuwan da ke tafiya corruption da ke tafiya cikin kasan Ghana ba a taɓa yi ba tun da aka yi duniya
to mun gode kwarai da
gaske daga baya kuma na gode magana
to shikenan Alhaji Ayuba ka ce kana son ka kai wani martani shi yasa muna kana da wuce da kai
mutum
na'am
kare farko in yana musu akan cewa watan zai yi mana wani turanci wato yadda suka saba yi idan watan a yi cigaba da wurin da jama'a ya cewa wai akwai wani fasanti ko me mu abin da muka sani al'ummar Ghana masu jefa ƙuri'a sama da miliyan ɗaya da dubu hudu ne suka jefa mana ƙuri'a ta zarar da muka ba wa na arziki nan shi sa su daina wannan wani lissafin turawa suna wani fasanti sauƙi mu ba san wannan fasanti ba abin da muka sani al'ummar Ghana wa da suka je suka jefa ƙuri'a mu abin da muka sani kenan na biyu iya cewa kullum muka tashi ba mu da wata magana sai dai mu rinka maganar jama'a dole sai mu yi maganar jama'a saboda ya yi shugabancin ƙasar nan kullum idan kuka tashi kuna magana iya kamfe sai iya magana tafkan watan da watan nan da wata uku ke nan da ibar garin mulki ya bar garin mulki wurin shekara uku ke nan shekara uku ke nan shekara takwas in yi iya mulki saboda haka dole ne a nemi tarihinsa
Alhaji Ayuba Alhaji Ayuba ya yi shekara hudu da watanni biyar ne. Alhaji Ayuba Alhaji Ayuba yawa. Alhaji Ayuba bari kai ka riga ka maida martaninka bari mu ci gaba da abinda muke so mu duba
akwai
sauran lokaci ne lokaci akwai sauran lokaci amma ka yakuri lokaci ne mun ba ka kuma daman da zaka shigo kai wata maganar bari mu duba kaka da mu bari mun shiga daga wannan insha Allah don baka ba mun sauraron mai da martani kuma akwai abubuwan da ya kamata ma saurare suna so su ji
sai
a kwarai ko zaka mai da martani abinda muke so mu duba Alhaji Audu Arifu na barka mai da martani ka amma da farko da yake kowace jam'iyya ta taba yin mulki ta yi an gani haka ma su ƴan takarar sun taba mulki kama shi shugaban kasa bai ci yanzu na Akufo Addo da kuma John Mahama duka sun taba mulki aka gani to bari mu duba yanzu menene John Mahama yake da shi sabo da zai kawo ya nuna ma mutanen Ghana don su iya su zabe shi a wannan zaben da za a yi ranar 7 ga watan Disamba amma kana da minti daya ka mai da martani sai ka dora minti daya kan wannan abin da na tambaye ka me John Mahama zai kawo sabo